إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا فعلمنا ما ينفعنا وزدنا من لدنك علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بايعك يا أخوة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته منا جدد عبود قوديا قال الله سبحانه وتعالى wadda ya sake hallara mu a wannan majalisi namu mai albarka na masallacin Burhan a wannan rana ta Alhamis kamar yadda muka saba muna karanta littafin Ahlari littafi wallafar al-Imam al-Allama Abdurrahman al-Akhdari al-Maliki rahimahullahu ta'ala yau muna ranan Alhamis 23 ga watan Rajab miladiya hijira 1438 ya zo daidai da 20 ga watan hudu 2017 miladiya a karatun mu da ya gabata a wancan sati mun kammala karatu akan makruhatus salah abubuwan da aka ki wa mai sallah ya aikata su ba sa bata sallah sai dai suna rage darajar sallah matukar ba su yawaita ba kuma ina tsamanin mun kammala ko mun kammala har zuwa yadda malam yace wa kullu ma yushghiluhu anil khushu'i fi salah mun yi wannan yawa kenan za mu tashi a sabon fasali haka ne fasalin da malam ya kulla shi yace lis-salati nurun azimun yashriqu bihi qulubul musallin wa la yanaluhu illa al-khashi'un to wannan babi mallan ya kulla shi domin fadakarwa da wa'azantarwa da jan hankali ba babi ne wanda ya kunshi wasu hukunce hukunce ba in banda kawai ya kulla shi dan fadakarwa da nasiha da jan hankali domin ya ƙara bayyana mana matsayin sallah a wajen Allah madaukakin sarki sallah babbar ibada ce sallah babban aiki ne sallah muhimmancin ta ya kai muhimmanci a wajen Allah mahalici madaukaki mala yace lis-salati nurun azim sallah tana da wani haske mai girma tashriqu bihi qulubul musallin zukatan masu sallah suna kyalkyali da wannan haske suna haskakuwa da wannan haske wala yanaluhu illa al-khashi'un ba masu tsinkayarsa sai masu khushu'i ba masu samun wannan haske shine tsinkaya wala yanaluhu illa al-khashi'un ba masu samun sa wannan hasken sai masu khushu'i khushu'i shine tsoro da nutsuwa tsoron da ya cika da nutsuwa da kauna a cikin zuciyar mai tsoron tsoron wadda ake kauna kaunar wadda ake tsoro khushu'i ya hada abubuwan nan guda biyu masu muhimmanci wanda su ne suke samar da na uku shine tsoro wadda yake cike da soyayya wannan shi yake samar da nutsuwa to irin wannan shi ake cewa khushu'i kuma irin sa ake nema a cikin sallah asali sallah haske ne idan kuna so ku ji dadin wannan sanyin sai ku rage yawan wannan karfin fankokin in ba ka ba duk hure shi fankar hura sanyin da ta yi Sallah tana da haske kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa a cikin wani hadisi mai inganci yace as-salatu nurun yace was-salatu nurun was-sadaqatu burhanun sai yace was-salatu nurun was-sabru diya'un as-salatu nan ana nufin sallah annabi sallama yace nurun haske ce gaba ɗayan ta haske ce kuma sai aka siffanta hasken sallah da haske irin na wata domin shine wanda yake daukan ma'anar an-nur duk wani farin haske mai ni'ima wanda yake dauke da sanyi ba mai cutarwa ba wannan ana kiransa an-nur amma duk wani haske ja wanda yake kama da wuta wanda yake dauke da kuna kamar hasken rana ana ce masa ad-diya'u sai a ce dau'u shamsi ba a ce nuru shamsi ba za su hadu ba sai dai a ce nuru kamari hasken wata saboda haske ne na ni'ima dau'u shamsi hasken rana amma haske wanda yake mai kuna shi yasa a wancan hadisin annabi tsira da amincin Allah sabbata a gare shi siffanta sallah da haske irin na wata saboda haske ne mai ni'imta zuciya sai ya siffanta hakuri kuma da haske irin na rana saboda cikin hakuri akwai kuna akwai juriya akwai wahala waɗannan haske guda biyu alqur'ani ya bambanta su da fadin Allah ta'ala huwallazi ja'ala ash-shamsa diya'a wal qamara nuran Allah shine wanda ya sanya hatta rana ta kasance diya'an ta kasance haske mai kuna wal qamara nuran kuma shine wanda ya sanya wata ya kasance mai haske mai ni'ima to sallah ta siffantu da irin wannan haske mai ni'ima shi yasa malam yace sallah tana da wani haske to malam sai yace tashriqu bihi qulubul musallin zukatan masu sallah suna haskakuwa suna kyalkyali da wannan hasken kamar anan malam ya karkata ya zuwa ga tasirin sallah akan zuciya kadai tare da cewa sallah tasirinta ya wuce zuciya sallah tana da tasiri mai matukar muhimmanci a zuciya tana da tasiri mai muhimmanci a gabbai tana da tasiri mai muhimmanci a tunani a kwakwalwa tana da tasiri mai matukar muhimmanci a cikin dukkan ibadu da kuma dukkan mu'amala sallah a rayuwar bawa ginshiki ce shi yasa ta kasance ginshikin addini kuma ya kasance yinta akan lokaci mafi daraja mafi girman aikin da Allah madaukakin sarki yake so saboda taimakon bawa ne duk bawan da ya kiyaye sallah to ya samu amintuwar zuciya ya samu amintuwar gabbansa utlu ma uhiya ilayka minal kitabi wa aqimis salah innas salata tanha 'anil fahsha'i wal munkar ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون وبنجي تعالى يتي ككرنت أبندا أكي مك وحي نوانا للتافي سننك تعيد صلى فا ومن يتصلى تنهى عن الفحشاء والمنكر تنا هنا الفحشاء تنا ينهني دق الفحشاء الفحشاء نن تحرشينه كوح الفحشاء نن تقبينه والمنكر تنا هنا دون ممونا أبو mummunan abun nan kudura shi a zuciya ne mummunan abun nan fadansa a harce ne mummunan abun nan aikata shi daga bai ne sallah tana hanawa ta kasance cikakkiyar kariya ga bawa zuciyarsa da gabbansa da harshensa da tunaninsa don haka wannan yana nuna muhimmancin sallah da irin yadda take maslaha ga bawa Allah madaukakin sarki ya matsa akan sallah
ba dan komai ba sai dan amfanin da take da shi gabawa. Yana daga cikin sirrin da yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace muru auladakum bis-salati wa hum abna'u sab'in wadribuhum 'alayha wa hum abna'u 'ashrin wa farikuhum bil madaji' ko farikuhum bil madaji'. Annabi sallallahu yake cewa ku umarci ƴaƴanku da yin sallah a sa'ilin da suke shekara 7 kuma su bulala in ta kama akan sallah a sa'ilin da suke shekara 10 daga nan ku raba musu wurin kwanciya. Me yasa duk cikin ayyuka na alheri na shari'a ba a matsa har aka umarni da dukan yaro alhalin bai balaga ba saboda rashin aikata shi sai sallah saboda sirrin da ke cikin sallah. Dole da kiyaye sallah yana daidai wannan lokacin na yarinta shekara 7 ya iya kiyaye sallah to Allah madaukakin sarki zai taimaki zuciyarsa zai kyautata tunaninsa zai kyautata gabansa ta yadda iyayensa ba za su yi wahala akan tarbiyarsa ba. Sallah za ta lausasa shi, sallah za ta kyautata lamarinsa ya kasance mai cikakkiyar tarbiya mai bin dokoki na Allah da na iyayensa. Don haka dukkan yaron da aka ce an koya masa sallah irin wannan lokacin to akwai karancin shan wahala wajen yi masa tarbiya. Zai yi wahala ka ga yaro ya kiyaye sallah a irin wannan lokacin kuma ya tashi fandararre. In ka ga yaro fandararre to duba za ka ga baya sallah, bai saba yin sallah ba. Sallah tana kyautata rayuwar yaro, tana kyautata rayuwar babba. Don haka cikinta akwai sirri mai girma, cikinta akwai sirri mai yawa wanda har ya kai ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bai wa sallah muhimmanci, muhimmancin da in ya shiga damuwa maganinta shine yayi sallah. Kana idza afza'ahu amrun qama ila salah. Manzon sallama idan wani al'amari ya tayar masa hankali ya firgita shi sai ya tashi zuwa sallah, sai ya tashi zuwa ga sallah. Idza hammahu shay'un fazi'a ila salah. In wani abu ya dame shi sai kawai ya shiga sallah. Wannan aikin sa kenan. Amma ya tabbata kan harshen sa mai albarka salawatu rabbi wa salamuhu alai yana cewa tubiba ilayya min ad-dunya at-tibu wan-nisa'u wa ju'ilat qurratu 'ayni fi as-salah. Tubiba ilayya min ad-dunya, an sa mini kauna a nan gidan duniya, an sa mini kaunar at-tibu tirare wan nisa'u da aure. Idan akwai abin da yake abin so ne a duniya, abin a mai da hankali a kansa ne a duniya, a dauke shi jin dadi na duniya, yace abu biyu ne a ransa, tirare da aure. Ba gida ba, ba daloli ba, ba motoci ba, ba manya-manyan tufafi ba, ba kaza ba, tirare da aure. Sai ce waju'ilat qurratu 'ayni fi salah, sannan an sanya mini farin ciki na, shine qurratu 'ayni, farin ciki na a cikin sallah, fi salati a cikin sallah. Wato in ya shiga sallah ne yake jin farin ciki, in ya shiga sallah ne yake jin dadi. Shi yasa sahabbai suka ce Annabi sallallahu alaihi wasallam wani sa'ili in lokacin sallah yakan fadakar da Bilal yace Bilal kira mana sallah mu huta. Mai girbi da mu huta shine mu shiga sallah dan mu ji dadi, hutunsa yana cikin sallah, nutsuwarsa tana cikin sallah. Amma ba kowa ne yake iya fahimtar dadi da sirrin da ke a cikin sallah ba, kamar yadda malam yace la yanaluhu, babu samun wannan dadin, ba mai samun wannan dadi illal khashi'un, sai masu khushu'i. Duk wanda ya saba tunani mai nisha na duniya a cikin sallarsa, ya saba waiwaye fisgar shaitan a cikin sallarsa, ya saba rashin nutsuwa, ba khushu'i, ba tuma'nina, ba daidaituwa a cikin sallarsa, ya mai da sallah ta kasance masa al'ada, to ba zai mori sallah ba, ba zai ji daɗin sallah ba. Abinda nake nufi da mai da sallah ta kasance al'ada, Allah madaukakin sarki ya shar'anta mana wannan sallah, amma sai take ɗauke da wani saƙo da yake kyautata tunanin bawa ta yadda zai kasance yana da sanin maslahohi, zai kasance tunaninsa yana aiki koyaushe yana current ne shi koyaushe ya san ya san wani hali yake ciki yanzu wani hali ya bari dazu wa'i yana sanin halin da yake ciki in ka dubi sallah zaka ga an yi training din bawa mai yin sallah ne an gina sallah ne akan kullun kwakwalo ka ta kasance tana aiki ta ya zamu gane haka sallan nan da aka lazumta mana karatun Fatiha a cikin ta duk alqur'anin nan ibu 60 sura 114 ko in ka dauki surar Fatiha daya daga cikin 114 sauran 113 kowace sura kaga dama zaka yanko a sallah daka karanta bayan Fatiha wannan canje canjen da aka baka dama ka dinga yi a cikin sallah wannan ana motsa tunaninka ne inda an ce kowace raka'a Fatiha da kul huwallahu daka daskare har ka zo kai Fatiha da kul huwallahu baka san ma san da kai ba saboda ka saba ka daskare amma sai aka bar kwakwalwarka ta samu riyaba kwakwalwarka ta kasance tana zurga zurga ba a tsaya anan ba fa da aka shar'anta maka ruku'u wannan ruku'un sai aka karantar da kai zikirin da zaka yi a ruku'u kala kala ne ga sunan iri iri ne ka zabi wannan yanzu ka zabi wancan anjima ka zabi wannan yau ka zabi wancan gobe ka canza wannan a wannan sallar ka canza wannan a wannan sallar kai wannan a wannan ruku'un kai wannan a wannan ruku'un kokolo ka tana riyada shine sirrin su zo da yawa sannan in ka dago daga ruku'u zikirin da zaka yi a tsaye kafin ka tafi shi ma daban-daban ne haka ruku'u zikirin sujuda daban-daban ne in ka dago ka zauna a zaune zikirin daban-daban ne tahiyya daban-daban ce sallama daban-daban ce duka wannan mai ake bukata da bawa shine bawa ya dinga caccanzawa ya kasance kowace kwakwalwarsa tana motsi tana juyawa sannan aka koya maka yadda zaka dinga sanin mai ya kamata a yanzu mai ya dace da wannan lokacin mai ya dace da halin da nake ciki a yanzu mai ya dace da wannan mutum mai ya dace da wannan gurin yayin da aka sanya wata sallar ka tsawaita karatu wata sallar ka tsakaita karatu wata sallar ka takaita karatu ba haka kawai yanka akai ba akwai hikimomi a ciki sallar da aka ce ka tsawaita karatu in ka dubi yanayin ta tana bukata a tsawaita sallar da aka ce kai takaita karatu in ka dubi yanayin ta ana bukatar a takaita sallar take bukatar a tsakaita karatu ita ma haka to ana son ka kasance kai ma mai la'akari da yanayi da hali duka wannan ba dan komai sai dan ka kasance koyaushe kai fadakakke ne sannan wannan sallar aka zo aka koya maka yadda zaka dinga motsa jikinka yanzu idan ka je ka wajen masu motsa jiki sai ka ga suna ruku'u suna dagowa ko ba haka ba sai ka ga suna ruku'u suna dagowa sai ka ga suna sujuda suna tankwarewa suna juyawa suna matsawa cikin sauki a saukake Allah ya umarce ka da haka sau biyar mafi karanci a rana insha Allahu ta'ala ya ishe ka jininka ya motsa ko iya wannan gwargwadon motsin da ake bukata wanda zaka rayu gangar jikinka ta kasance a cikin koshin lafiya ba ta cutu ba a sanadin rashin motsin jiki zaka same shi a cikin sallah to duka wannan an maka ne ka sani cewa saboda wata hikima da ke ciki kuma dukkan wani abu da aka ce ka yi shi a cikin sallah to yana da muhimmanci ne yana da muhimmanci a gabanka hatta daidai da tsora hannayenka a kirji da daga su sama in za ka yi ruku'u da daga su sama in ka dago daga ruku'u duka wannan riyaba ce kafafunka suna riyaba hannayenka suna riyaba kunkuminka yana riyaba wuyanka yana riyaba da haka za ka yi wannan sallah ba don komai ba sai don me sai don idan ka duba shi sai yana daga cikin abin da yake kara nuna cewa mai tafiya sujuda tafiyarsa da gwiwa ya fi inganci akan tafiyarsa da hannu idan zai taso ya fara daga hannunsa sannan ya daga gwiwarsa ya fi inganci akan ya fara daga gwiwarsa sannan ya daga hannunsa mun yi wannan magana a karatunmu na Mukhtasar Zadul Ma'ad abin da yake kara nuna ingancin wannan bayan an tattauna mas'ala ta hadisin da kuma irin ma'anoninsa da maganganun malamai akai in ka dawo bangaren sirrin da ke cikin motsa jiki da ke a cikin sallah to zaka ga cewa wannan din kuma yafi kama da motsa jiki yafi kuma dacewa da lafiyar kan adam ta yadda mutum idan zai tafi sujuda a ce zai fara ajiye gwiwarsa ne sannan hannunsa sannan goshinsa idan yazo tashi kuma zai fara daga goshinsa ne sannan hannunsa sannan gwiwarsa to wannan shine zai baka shine zai baiwa jikinka damar ya motsa yadda ya kamata ya nade lokacin sauka ya ware lokacin tashi amma in ka jefa hannaye guda biyu ka tuntsure bayan ka yana kunkumin ka yana sama hannayenka sun fada kasa kaga in ka wani kyakkyawan koshi sai amai sannan in ka zo tashi ka fara burso da doyoyanka sama hannayenka kuma suna dafa a kasa amma abin da yafi kamata da riyaza shine me goshi iya tashi sai hannaye su biyo shi sai guyoyi su biyo shi sai ka ware in ka zo sauka guyoyi su fara sauka sai hannaye sai goshi step by step wannan ma riyaza ce motsa jiki idan ka duba sirrin da ke a cikin sallah da aka ce mu hadu mu yi auri daya mu yi jam'i dan a koya maka zumunci a koya maka zamantakewa da mutane a koya maka ganawa da mutane a nuna maka shari'a ba ta son in izali shari'a ba ta son ka koma gefe ka dayanta wannan zai cutar da kai a tunaninka zai hana maka wayewa zai hana maka ci gaba dole sai da wani annasu linnasi min badwin wa hadiratin ba'dun li ba'dun wa illam yashru khadam mutum sai da mutum haka shari'a ta nuna maka cewa da mutane ake rayuwa ba a batawa da mutane mutum baya komawa gidaje zai rayuwa shi kadai da mutane ake rayuwa da haka aka kira sallah aka ce a zo masallaci a hadu ai sallah tare saboda akwai ya maka zumunci da mutane akwai ya ma zamantakewa da mutane kuma shari'a ta tsananta akan hakan ta matsa makaho yazo wajen manzo sallallahu alaihi wasallam ya ma aikin Allah hanya ba kyau gani makaho banda dan jagora yaya zai yi a ce ba sai nazo sallah ba manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce ba komai sai da ya juya zai tafi ce kaga zo kana jin kiran sallah yace ina je ci to ba zan iya sama maka wata mafita ba ka zo sallah kawai to idan wannan mutumin ba za a yi masa uzuri ba wannan ya nuna shari'a ta tsananta akan al'amarin halartar masallaci sallah tare da jama'a saboda wata tarbiya da ake so a maka ta zamantakewa da jama'a wannan ya sa ma wasu mazhabobi suke ganin sallar jama'a ma wajibi ne su kansu malikiya da suka ce sunna ce mai karfi suka ce barin sa da gangan sako ne to wace sunna ce barin ta sako ko a ce wajibi shari'a ce ta tsananta akan haka saboda sirrin da ke a cikin haduwa da jama'a sannan shari'a ta ware wata rana a sati tace ƴan kowace anguwa ma su halara su ma aure daya saboda nan ma a sake samun kuma wani zumunci sannan idan an shiga masallaci za a yi sallah shari'a tace a hada kafafu a hada kafadu a hada jiki dan a nuna muku hadin kai Manzo sallama yace karkirjin wani ya fita ya gaba in ya fita ya gaba a tura a gyara a daidaita kar bayan wani yayi waje idan yayi ta baya a turo shi a jawo shi a gyara shi a daidaita yace ku daidaita ku hadu tarasu ku yi seti ku daidaita ku tsara sahunku kan wani yayi ciki kan wani yayi waje kuma ku hada jikinku kar ku bari shaydan ya shiga tsakanin la tad'ul furjati li shaytan kar ku bar waɗansu kafafen shaydan ya dinga ratsa tsakaninku fa takhtalifa qulubukum sai zukatan ku su rarrabu sai ku watse to duka wannan yana daga cikin amfanin sallah da muhimmancin sallah da shari'a ya sa ta matsa mana akan sallah sallah amfanin ta bai tsaya a zuciya kadai ba amfanin ta bai tsaya a gangar jiki kadai ba sallah ta shiga rayuwar mu gaba daya tana tasiri a mu'amalar mu tana tasiri a alakar mu da ubangiji tana sabawa yawaita zikiri da ambaton Allah yo in ba dan sallah ba wani sai ya wuni ya kwana bai ambaci Allah ba amma da aka wajabta maka sallah zaka yi sallar kuma zaka ambaci Allah me yasa nan ma saboda Allah yana son ka samu lada ka tara lada da yawa shi yasa sai ya wajabta maka wannan sallah tana da dadi amma ba kowa yake samun dadin ta ba tana da amfani ba kowa yake ganin amfanin ta ba sai wa sai wanda yake yin ta da khushu'i sai wanda yake yin ta da tsoron Allah yake yin ta da ikhlasi yake sanya son Allah a cikin zuciyarsa kuma yake maida hankali akan abin da yake yana taimakawa bawa wajen ya samu nutsuwa a cikin sallah kuma ya maida hankali akan abin da yake yayin da bawa ya kiyaye salo daban-daban iri-iri a cikin sallah kuma yake kwatanta su yake sassoyawa yake caccanzawa idan bawa ya gina sallarsa bisa dabi'a da al'ada ku za a waye gari zai yi raka'a biyu ma bai san yayi ba ya saba Fatiha da kul huwallahu su zai sai yayi hairayen kuru har ya dago sai daga baya dinga tunanin me wata sura ma ya karanta ne saboda ya mayar da sallarsa al'ada to irin wannan ba zai kushe ba yana rasa ladan sallah har sai an waye gari ya kiyaye da sallar ba shi da ladan komai a cikin ta duka tunanin da yayi ya karar da ladanta kawai iya abin da kadai ya rage masa shine yayi sallah ba ramuko a kansa hadisi yazo bawa ba zai kushe ba yana tunani a cikin sallarsa tunanin nan yana debe masa ladan sallah har sai an waye gari ba abin da ya rage masa ladan sallah saboda ya kare ta a cikin tunani sallah tana da dadi sallah tana da haske kamar yadda malam ya faɗa amma zukatan masu kushugi sune suke haskakuwa da wannan haske tashriku bihi qulubul musallin zukatan masu sallah suna haskakuwa da wannan haske wala yanaluhu illa al-khashi'un amma ba masu tsinkayar wannan haske sai masu tsoron Allah sai masu kushugi a cikin sallah Allah ya sanya mu cikin su fa idza ataita ila salati malam yace don haka idan ka zo ka zuwa sallah fafarrig qalbaka min ad-dunya wa ma fiha fafarrig ka kade zuciyarka gaba daya al-ifrag fakkofewa fakkofe abu ya zama babu sauran wani abu a cikin sa shine al-ifrag fafarrig qalbaka ka kade zuciyarka kakkade zuciyarka gaba daya min ad-dunya daga duniya wa ma fiha da abin da yake cikin ta da wuya bawa ya iya haka da wuya a ce ya kokkofe zuciyarsa gaba daya ya kade duniya gaba dayanta a cikin sallarsa da wuya amma kun ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana sallah wata rana a dakin na Aisha dan labulanta mai hoton doki har ya dauki hankalinsa yana idar da sallah ya ce a cire shi yace a cire shi yace ya Aisha amiti anni kiramati hadha fa innahu la tazalu tasawiruhu ta'ridu li fi salati yace ki wannan wannan gadduma taki da kika sanya kiyaye ta bana bukata domin hoton da ke a jiki ba zai gushe ba yana fitiro min a sallata aka cire haka nan na ga muku hadisin rigar Abu Jahl da ya kawo mishi taguwa mai dan zane-zane Annabi sallallahu alaihi wasallam da ya sa wannan taguwa yana sallah sai hankalinsa ya koma kan zanen sallah na dan lokaci yana idar da sallah ya cire riga yace ku mayar wa Abu Jahl wannan rigar ban bukata a kawo mun ambijaniya ambijaniya a kawo ta fara tas wata plain babu zane a jikinta ku kawo mun yace tafi mun wannan abinan zane-zanen sa yana abinan ya dauki hankali na a sallah to duka wannan me yake nunawa shine Annabi sallama yana gudun dukkan abin da zai dauki hankalinsa a cikin sallah dukkan abin da zai canza masa al-qibla tunaninsa a cikin sallah yana gudun sa to wannan kuma da haka ne mutum zai farauci dadin sallah tunda shi sallah ta kasance masa farin ciki to babu shakka shine cikakken wanda yake samun cikakken nutsuwa da cikakken khushu'i a cikin sallah alaihi salatu wassalam dan haka malam yace ka kakkade zuciyarka min ad-dunya daga duniya wa ma fiha da abin da yake cikin ta ko ma menene albashi ne kasuwa ne adashe ne zabe ne Chelsea ne Manchester ne wa komai ka cire shi a cikin zuciyarka komai indai duniya ne ka bata koma lafiya wasu suna cewa idan mutum yana sallah ya sanya Allah a gabansa sanya aljanna a damansa, wuta a hagunsa, mala'ika mutuwa a bayansa.
Ni wanda ba san ingancinsa ba, haka nake ji ana faɗa.
Ba san ingancinsa ba, dai ya tabbata a hadisi ingantacce, manzon Allah sallama ya ce mai sallah yana ganawa da Ubangijinsa ne. Al-musalli yunaji rabbahu, mai sallah yana ganawa da Ubangijinsa ne. Sannan mafi kusacin bawa da Ubangijinsa lokacin da ya sujuda, aqrabu ma yakunu al-'abdu min rabbihi idha kana sajidan, fajtahidu fi du'a fa qalilun an yustajaba lakum. Mun salama yace mafi kusaci lokacin da bawa yafi kusaci da Ubangijinsa lokacin da yake sujuda. Yace dan haka ku matsa da sujuda, ku matsa da addu'a a cikin sujuda. Yace tabbas shine qalilun, tabbas za a amsa muku saboda lokacin bawa yafi kusaci da Ubangiji. To wannan shi ya tabbata. Amma mala'ikan mutuwa a baya aljanna dama wuta a hagu, ban san wani abu akan wannan wanda za ya kai a tallata shi ba. To amma duniya da abin da yake cikin ta kafafe, abin da ya shafi lahira da abin da ya shafi addini, ba laifi tana shi a sallah. Sai jina Umar yana hada yaki a cikin sallah, yana hada yaki yana sallah. Me hada yaki? Ya tsara tafiya yaki da wanda zai shugabanci yaki, da yadda za su kasance a wajen yaki, duka yana iya yin haka yana sallah. In yi yadda sallah sai zartarwa kawai. Wannan abin da ya shafi addini da jihadi, wannan ya nuna cewa mutum bai fita daga ya kamata ba a yayin da ya haka a cikin sallah. Washtaghil bi muraqabati maulaka, mala yace kuma ka shagala da kula da Ubangijinka. Yana cewa muraqaba shine fadaka da kula, lura. Idan kai baka ganin Allah, to shi yana ganin ka. Don haka idan baka yi kula, idan baka lura da shi lura ta kana ganinsa ba, to kai lura ta yana ganin ka. Don haka dama lura ɗayan biyu ne, ko dai lura ta gani ko kuma lura ta sani. Ba zai yiwu kai masa lura na gani ba, ba za ka ga Allah a duniya ba. Allah ya sa mu gan shi a lahira. Amma lura ta sani shi ne luran ta sanin yana lura da kai, wanda ce muraqaba. Shi ma kana alaikum raqiba, shi kuma a kanmu yana da lura biyu duka, lura ta gani da lura ta sani. Mu kuma a kansa muna da lura ne ta sani kadai. Shi ne hadisin ihsani, an ta'abuda Allah ka annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Wannan shi yake to muraqaba, ka bauta wa Allah kamar kana ganinsa. Fa in lam takun tarahu, idan kai baka ganinsa, fa innahu yaraka, to ka san yana ganinka. Don haka yanzu anan muraqabar shine ka dinga sanin, ka dinga lura, kana taka tsantsan cewa yana ganinka, yana lissafa maka. Don haka ka shagala da wannan lura da Ubangijinka, ka shagala da lura da fadaka da maulaka, shine majibincinka, shine Allah. Allahu waliyul ladina amanu, Allah shine waliyan mu'minai. Ni'mal maula wa ni'mal nasir, madalla da cikakken maula shine Allah, majibincin bayinsa, majibincin mu'minai, madalla da mai taimako shine Allah. Inna waliya Allahu alladhi nazzala alkitaba wa huwa yatawalla as-salihin, waliyina shine Allah, shine wanda ya saukar da wannan littafin Al-Qur'ani. Wa huwa yatawalla as-salihin, kuma Allah shine da yake tabbata salihan bayi, Allah ya sanya mu cikin su. Dukkan wani salihin bawa Allah ne majibincin sa, Allah ne waliyin sa, kuma Allah waliyin salihai ne. Muna fatan mu kasance cikin salihai, muna fatan mu kasance majibincin Allah subhanahu wa ta'ala. Don haka ka shagala da kulawa da mayar da hankali dangane da maulaka, majibincinka shine Allah. Alladhi tusalli li wajhihi, wadda kake sallah dan neman ganawa da fiskarsa. Mafi girman abin da bawa yake nema shine ganin Allah. Faɗi tashin da duk muke, mafi girman abin da muke bukata shine ganin Allah. idan Allah ya gafarta wa bawa wannan abun nema ne, Allah ya bawa afwa wannan abun nema ne, Allah ya bawa rahama shine ya sashi aljanna, mafi girman sakamako a bayan aljanna shine bawa ya ga Allah. Illadina ahsanul husna wa ziyada wa la yarhaqu wujuhahum qatarun wala dhilla ulaika ashabul janna hum fiha khalidun. Ubangiji ta'ala ce waɗanda suka kyautata to suna da kyakkyawan sakamako wa ziyada da dadi. Al-husna kyakkyawan sakamako wal janna shine aljanna, wa ziyada wannan dadin huwa nadaru ila wajhillahi subhanahu wa ta'ala, shine dubi zuwa ga fiskar Allah madaukakin sarki. Hadisi ya tabbata ingantacce, innakum satarawna rabbakum ayanan kama tarawna al-qamara laylatal badr la tudammuna fi ru'yatihi fa in istata'tum alla tughlabu ala salatin qabla tulu'i ash-shamsi wa salatin qabla ghurubiha faf'alu. Annabi sallama yana cewa lalle za ku ga ubangijinku ido da ido, za ku ga ubangijinku da ido da idanunku ayana kama tarawna al-qamara laylatal badr, kamar yadda kuke ganin wata a daren 14 ga wata. La tudammuna fi ru'yatihi, ba za ku yi ture ture a kallonsa ba. Shi yasa anan malamin sunna suka ce ana kamanta gani ne da gani, ba abun gani da abun gani ba, wato irin ganin ne ake kamantawa, irin ganin da zamu yi wa Allah subhanahu wa ta'ala, gani ne wanda ba ture ture a cikinsa, duk tsayin wani ba zai tare maka ba, duk fadin wani ba zai tare maka ba, duk jikin wani ba zai tare maka ba, babu ture ture, babu cunkoso, ba wahalar ganowa, kamar yadda ganin wata daren 14 yake sauki wa kowa. Daren 14 shine lokacin da wata shine lokacin da wata yake haske sama da kowane lokaci a zamanin nan sa na kwanaki 30. Amma ba ana kamanta abun gani shine Allah subhanahu wataala da abun gani wata ba. Allah madaukakin sarki baya kama da komai, kuma baya kama da kowa. Laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir, ba wani abu mai kama da shi, shine mai ji kuma mai gani. Don haka wannan hadisi ya tabbatar da cewa zai yi mu'minai su ga Allah ranar gobe kiyama ba tare da shan wahala ba wajen ganinsa. Sai ya ce in ma za ku iya, kar a ci galaba a kanku wajen samun sallah, wajen sallah kafin rana ta fito, da kuma samun sallah kafin rana ta faɗi, na ana nufin asuba da la'asar. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to ku yi haka, mana duk mai wasa da sallar asuba da wuya ya ga Allah, duk mai wasa da sallar la'asar da wuya ya ga Allah. Shi ne sirrin da ya sa aka sake ja mana kunne a kan salolin nan guda biyu a cikin siyakin zancen ganin Allah subhanahu wa ta'ala. Da haka ganin Allah shi ne babban rabo da bawa yake nema a ranar gobe kiyama. Shi sa in ku ji liwajhillah ko liwajhihi, to abinda ake nufi kenan. In ka ji malamai sun fassara da cewa neman yardar Allah madaukakin sarki, to wannan abinda dai zancen yake komawa kenan. Duwar da Allah madaukakin sarki ya yarda da shi, to zai ga Allah. Waridwanullahi waridwanu min Allahi akbar, yaddar Allah mafi girman daraja kenan, mafi girman matsayi. Haka shi ne ganin Allah subhanahu wa ta'ala, shi ne wanda kake sallah liwajhihi dan neman yardarsa. In kai sallah dan wata manufa ba wannan ba, kayi asarar ibadarka kuma kayi shirka. Annabi sallama yace akhwaf ma akhafu alaykum ash-shirku al-asghar, abin da nafiye ji muku jin tsoro karama shirka. Qalu wa ma ash-shirku al-asghar ya rasulullah, wa me kuma karama shirka ya ma'aikin Allah? Sai ce ar-riya. Sai ce riya ce tace mutum ya tashi yana sallah sai kawata sallarsa dan ya ga wani yana ganin sa. To duk wanda niyyarsa ta gurbace a wajen yin sallah, yayi ta dan ayabe shi, yayi ta dan a ambace shi, yayi ta dan a ce ya iya sallah, ko yana da nutsuwa a sallah, ko ya iya ruku'u, ko ya iya sujuda, ko ya iya kira'a, ko ya iya wani abu, ba kuma sallah kadai ba, dukkan wata ibada mutum yayi don aji, ko yayi don aga, ko yayi don a fada, ko yayi don ayaba, ko yayi don ya san matsayi a zukatan mutane. Mutane ba su da lada, ba su da aljanna, ba su da wuta, ba su rubuta zunubi, sun kai kaso baro. Babu wanda zai yi bauta don wani Allah face yayi shirka, kuma face yayi asarar bautarsa, kuma sai Allah ta'ala ya tuhume shi domin ya shiga cikin hurumin Allah. Ana yi ne don neman yardar Allah, ana yi ne don Allah. Shi yasa anan malam yace wanda kake yin sallah don neman fiskarsa, wanda kake yin sallah don neman ganinsa, wanda kake yin sallah don neman yardarsa. Muna fatan dukkan mu nan muna yin sallah ne don neman yardar Allah, ba muna yin sallah ne don a ce muna sallah ba. Alladhi tusalli liwajhihi, wanda kake sallah don neman yardarsa. Wa ataqid anna as-salata khushu'un wa tawadhu'un lillahi subhanahu بالقيام والركوع والسجود وإجلال وتعظيم له بالتكبير والتسبيح والذكر. ما لا يجي كما كسني. وأعتقد كقدرة كجاء رنكا كقدرة أرنكا أن الصلاة خشوع. شو أيت وان صلى جباه ديانتا خشوع إج. وان صلى خشوع إج وتواضع. دكت كان تدكي لله سبحانه جعل سلك تجنسركي. خشوع إج. Da kaskantar da kai ga Allah tsarkakeccen sarki, ta yaya wasu ayyuka ne suke nuna sallah khushu'i ce, wasu ayyuka ce suke nuna sallah tawalu'u ne? Sai malam yace bil qiyami, ta hanyar tsayuwa. Tsayuwar ka a sallah khushu'i ne da tawalu'u. Tsayuwar ka a sallah khushu'i ne da tawalu'u. Shi yasa babu abin da ake tsaya masa a miƙe kam don girmama shi, don daraja shi, dan kaskantar da kai sai Allah subhanahu wataala. Duk abin da aka miƙe masa aka tsaya masa kawai dan girmama shi ko dan tawalu'un shi mai tsayuwar kuma ba Allah ba, to wannan nau'i ne na shirka. Manzo Allah sallama yana cewa man ahabba an yatamassala lahun nasu qiyaman falyatabawwa maq'adahu minan nar. Duk wanda yake son mutane su kusanci masa a tsaye, duk wanda yake son mutane su tsaya masa kikam don girmama shi, ya tanadi wurin zaman sa a wuta. Don haka tsayuwa don mutum ya zo, ko tsayuwa don mutum zai tafi, ko tsayuwa don za a buga ganga, ko tsayuwa don za a naɗe tuta, ko don za a ɗaga tuta, wani Yahudanci ne da aka shigo mana da shi musamman a ƙasarmu Najeriya. Aka gina mu a kai kuma ya saba musulunci, ya saba musulunci sai dai maslaha. Maslaha takan sa musulunci ya kauda kai akan waɗansu barna saboda maslaha. Shi yasa mutane ba su fahimci wannan ba. Wata shekara an zo za a yi taro a jihar nan da gwamna a wajen da baki manya-manyan malamai daga Saudiya, aka kaɗa gangar taken ƙasa. Sai waɗansu ba su tashi ba, wasu sai suka tashi. Malamai da sauransu daga Saudiya suka miƙe suka tashi. Bana mantawa gwamnan wannan lokacin ya karɓi abin magana ya yi faɗa sosai, ya ce kowa sai ya tashi, ai ga malaman naku ma nan sun tashi, don haka inda haramun ne da ba za su tashi ba. Haka nan an kai shi an baro. Ai su baƙi ne, baƙinsa ne kuma. Don haka a maslaha ta diplomasiya kuma baƙi ne na ƙasa da ƙasa. Bakin ƙasa da ƙasa kuma mu'amalar su ta sha bamban da kowace irin mu'amala. Da haka maslaha ce babba sai su tsaya. Maslaha ce babba. Saboda rashin tsayuwar su rikici ne na ƙasa da ƙasa. Amma duk wani wanda yake gefe ta yadda shi mai yiwuwa ma wataƙila ba mai ganin ya tashi ko bai tashi ba, to bai kamata ba shi da wata maslaha ne ya tashi. Ba wata maslaha. Don haka almuhim mu rika fahimtar cewa abubuwan da duk suka shigo suka ci karo da addini, to laruri yakan sa mu aikata su a halin larura kuma gwargwadon larura. Amma fa a halin da mutum ba larura ba, a halin da mutum ba shi da wani uzuri, to dole ya riko da addininsa, dole ya riko da addininsa. Shi yasa sahabi Ammar ɗan Yasir da ya buɗe baki ya kira sunan wani gunki bisa ga umarnin da kafirai suka bashi, suka kashe mahaifinsa kan idonsa, suka kashe mahaifiyarsa kan idonsa, suka tilasta masa kafirci. Ya ambaci kalmar kafirci, ya zo yana kuka wa Manzon sallama har Allah ya saukar da aya, ya ce to ai wannan ba matsala ba ce, wadda a bayan imaninsa aka tilasta masa ya kafirci, to ai shi wannan Allah ya bashi uzuri. Man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha, sai yin wadda tilasta shi aka yi, sai aka yi istisna'insa. daga cikin waɗanda suka zaba wa kansu suka yi, daga cikin waɗanda da gangan suna da wata dama, suna da wata mafita, amma ba su bi wata mafita ba, suka zaba wancan. Almuhim, guda akan maganan Allah madaukakin sarki ya shar'anta mana tsayuwa a sallah don mu kasance masu tawalu'u a gare shi, ita kanta tsayuwar ma tawalu'u ce. Amma inda a ce idan an tashi za a yi tafiya don tarowa, to wannan ya halatta. Ka taro baƙonka ko ka taro babba, wannan ya halatta. Sai a tashi, in ka tashi sai ka taro, in ka taro sai a dawo tare, wannan ya halatta. Girmamawa ce wacce ba ta saba wa shari'a ba. Amma ka miƙe ƙiƙam kawai don girmamawa, wani abun ma wuta ce za a kunna sai a tsaya mata, ko tuta ce ƴar banza sai a tsaya mata. Ƙiƙam kuma ma mutum ya zama ko motsi ba zai bi, ko ƙaho, ƙaho za a busa shi kenan, ko sharewa za a busa sai kowa ya bushe a yadda yake. Bana mantawa wata rana a taron wane ne masu NYSC, a taron masu NYSC suna busa sharewar su duk sanda za a daga tuta da safe, suna kuma busa duk sanda za a sauke ta da yamma. Kuma saboda wani irin shedanci sai lokacin da rana take fitowa, lokacin ake busa na daga tuta, da yawa wata da ba su gane wannan ba fa. Saboda asali Yahudawa suna bautawa rana, lokacin da rana za ta fito lokacin suke bautar su, lokacin da za ta faɗi suke bautar su. Har Manzon Sallallahu Alaihi Wasallam ya ba mu labari yace shedan shi kuma sai ya saka rana tsakanin kafarsa guda biyu, idan za su sujuda ta bauta sai su yi hadda shi, sai su bauta masa shi ma, yana jin daɗin haka shi shedan. Wannan sirrin ne yasa aka hana mu yin sallah lokacin da rana take fitowa, aka hana mu yin sallah lokacin da rana ke faduwa. Kai saboda gudun ma kan mu kusa lokacin, aka hana nafila bayan asuba, aka hana nafila bayan la'asar, duka sirrin ne saboda kar mu kama da Yahudawa masu bautawa rana inda ta fadi. To da aka tashi sai ya zama lokacin daga tuta, lokacin da rana take tasowa, da ka ji sharewa to rana tana fitowa kenan, ana daga tuta. To duk a yadda kake doka ne ka bushe a wajen. Bana manta wani mai mashin bai san me ake yi ba, ana busa ana daɗa tuta da yamma, shi kuma ya taho da mashin ɗansa daga gona, to shi bai san me ake ba. Duk yadda mutum yake ya jiyo busan nan kawai zai bushe a wajen, zai bushe a wajen. Ina jin duk wanda suka yi NYSC a nan sun san haka. Ya zo wucewa da suka ɗauki wani kulki suka hara masa da shi da mashin ɗin da kayan gonar da komai da wanda suke bayan mashin ɗin, duka suka zube a wajen. Aka ci gaba da sharewa kuma ba wanda ma ya kula su sai an gama. Ka ji kamar masu sallah. To sallah ma aka ce a katse ta dace ta rai. To ka ji kayan Allah kenan. Dan haka tsayuwan nan da muke a sallah kaskantar da kai ne wa Allah subhanahu wataala. Za ka tsaya ɗin ko ba za ka tsaya ba. Shi yasa sai ka ga mutum duk girmansa da sojoji da bindigoji ana muzurai ana tura mutane ana waye, wai zai zo masallaci, ya shigo masallaci kuma ga ya tsaya kikam a tsaye dolansa sai ya yi fatiha. Wannan kaskantar da kai. Shi yasa malam ya ce sallah khushu'i ce da tawalu'u. Ta hanyar me? Ta hanyar tsayuwa. Da me kuma? Warruku'i da ruku'u, wassujudi da sujada. Ka tsaya kai ruku'u kai sujuda, wannan tawalu'u ne, kaskantar da kai ne. Shi yasa wanda yake ruku'u kyakkyawar ruku'u ya yarda shi kaskantacce ne, wanda yake sujuda kyakkyawar sujuda to ya yarda shi kaskantacce ne. Amma wanda yake ruku'u saboda karin gugar rigarsa, ko kuma yake sujuda saboda tunanin tufafinsa, yana ɗan ƙyamar wajen, yana ɗan abunan da sauransu, yana ɗan waye-waye abin ba sosai ya yi shi ba, saboda kar karinsa ya karye ko saboda kar waye ɗinsa ya waye da sauransu, babu tawalu'u a ciki. Ya fi ganin girman rigarsa a kan ganin girman Allah, ya fi son kansa a kan son da yake wa Allah. Da haka cikakken tawalu'u ne sujudu ruku'u. Kai ruku'u malam sosai, cikakken tawalu'u ne sujada, kai sujada sosai, ka bauta wa Allah da gaske kai kaskantacce ne. Duk lokacin da aka ce za ka ajiye goshinka a ƙasa, to ya kamata ka ɗauka cewa gwiwarka da sauran kafafunka da hannayenka su ba komai bane saboda goshin nan mallam shi aka fi gyara fiskan nan a gyara ta ko ba haka ba wadansu kan ma har su je ai gyara wai gyaran fiska bata fiska dai to waye bata ma da zaka gyara in ka je kace mai aski ya gyara ma fiska waye bata ma kenan faduwar da ya bata ta ba abin da ya bata ki gyara ba ki kiyaye mutane su kiyaye kawai mallam in ka in kana in yi da kake kace a aske maka gemu amma gyara waye bata ba da ya bata almuhim kaga yadda ake gyara fiska kaga dan adam yake son fiskar sa kuma haka ba da ita ne yake kallon matarsa yake kallon budurwarsa ita ma take kallon sa da ita ake kiss da ita ake murmushi da ita ake kaza da ita ake kaza ita take nuna kana farin ciki ita take jin take nuna kana bakin ciki wannan sallah fiska babban waje ne a jikin dan adam shi sama sallama ya hana malin fiska ya hana malin fiska duk duka da ya halatta a shari'a za a yi shi amma banda fiska saboda darajar da fiska take da ita to ka duba kasan da ka ajiye fiskar taka kafar ka ce ke takawa kaskattaccen wuri a jikinka shi ita kake fara jefawa a bandaki ko ba haka ba ita kake fara jefawa a bandaki duk wani wurin kazanta ita kake fara jefawa a wajen mai tonan shadda an ya bude shadda ita ke fara zarawa kafa kenan daka ita ce wuri mafi kaskanci a jikin dan adam wurin da take takawa sai aka ce ka dauko wuri mafi darajar nan ka ajiye a wajen saboda Allah za kai ko ba za kai ba in dai ka ajiye goshinka to ka sani cewa an gama komai guwarka ba komai bane hannunka ba komai bane kuma dan haka tsantsatta walu ne da kaskantar da kai ga Allah subhanahu wataala sannan kuma wa ijlalun wa ta'zimun ita wannan sallah sannan daukakawa ne da girmamawa lahu a gare shi shi Allah din ta wace hanya bit takbiri wat tasbihi wat dhikri ta hanyar kabbara da tasbihi da dhikri kabbara Allahu akbar tasbihi subhan rabbil azim ku subhan rabbil a'la wat dhikr da sauran dhikri rabbi ghfirli warhamni rabbana walakal hamdu hamdan katiran tayyiban mubarakan fihi at-tahiyatu lillahi da sauran dhikri wannan kuma girmama Allah ne da daukaka shi sai kaga sallah kenan ta kunshi khushu'i da tawalu'u da ijlali da ta'zimi waɗannan ayyukan su suka rarraba waɗannan sifofin a tsakanin su fa hafiz ala salatika ta haka kiyaye sallarka hafizu ala salawati wa salatul wusta Allah ma yace ne ku kiyaye salloli musamman ta al'asr shine salatul wusta wal ladina hum ala salatihim yuhafizun waɗanda suke kiyaye sallolin sune me sune mu'minai fahafid ala salatika ka kiyaye sallarka a wata aya wallazina hum ala salatihim da'imun dawama a sallah ma kiyaye ta ne don haka ka kiyaye sallarka fa innaha a'zamul ibadat domin ita ce mafi girman ibadu ita za a fara tambayar ka ranar alkiyama awwalu ma yuhasabu bihi al'abdu yawm alqiyamati as-salah farkon abinda za a yi wa bawa hisabi da shi ranar alkiyama shine sallah don haka kiyaye ta tana da muhimmanci da an buɗe littafi an ga babu sallah ba abin da zai tafi bawa ya san matsala don haka sallah shi mafi girman ibada wala taturki shaytana yal'abu bi qalbika kar ka bar shaytan yayi wasa da zuciyarka ya dinga raya maka makara a sallah ya dinga raya maka jinkirin sallah ya dinga nauye zuciyarka a cikin sallah ka sai fasifa irin ta munafikai wa idza qamu ila salati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allaha illa qalila kin sun tashi sallah sai sai cikin kasala suna nuna wa mutane suna riya ba sa ambaton Allah sai dan kadan sune munafukai shedan ka biye shi sai ya sanya maka kasala sai ya sanya maka nauyin gaba gaba a wajen sallah kar ka bari shedan yal'abu bi qalbika yayi wasa da zuciyarka wa yushghiluka an salatika ya shagaltar da kai gabarin sallarka domin shagala gabarin sallah to yana rafkanar da bawa sannan yana sanya bawa kuma ya fada cikin wuta Allah ta'ala yace wailul lil musallin alladhina hum an salatihim sahun fawailul lil musallina alladhina hum an salatihim sahun yace bane na wuta ya tabbata ga masu sallah waɗanda suke rafkana ga barin sallah sune waɗanda suke makara makarar da sallah akan lokacinta sune waɗanda suke gafala ba sa yin sallah sune waɗanda suke barin sallah ba sa kiyaye ta don rafkana ne daga sallah amma rafkanwa a cikin sallah wannan daban wannan rafkanwa a cikin sallah shi kuma daban amma wannan rafkana daga sallah shine barin ta barin kiyaye ta rashin yin ta yadda ya kamata to wailun bane na wuta hatta yatmisa qalbaka har shedan ya samu dama ya shafe zuciyarka ta daskare ya dama sallah bata maka amfani kana sallah baka bar alfasha ba kana sallah baka bar munkari ba kana sallah baka bar shirka ba baka bar tsafi ba kana sallah baka bar sauran ayyukan sabo ba shedan ya riga da ya shafe zuciyarka sallan ma zaka yi takaidar baka san me kai ba zaka yi da sallah baka jin farin ciki a zuciyarka baka jin ni'ima a jikinka bata tasiri a gabanka saboda me saboda shedan ya shafe zuciyarka ba sallar a ranka kana yi ta ne kawai al'ada a yi ta dai kawai saboda an haife ka musulmi kar ka bari shedan ya mai da kai haka wa yuhrimuka min ladati anwari as-salah ya haramta maka ya haramta maka daga dadin hasken sallah kar ka yadda da wannan in ya maka haka zai hana maka dadin sallah zai hana maka hasken sallah ba za ka moleta ba za ka ji dadin ta ba ubangiji ta'ala ya arzuta mu da ingantuwar sallah ubangiji ta'ala ya arzuta mu da hasken sallah ya haskaka mana zukatan mu da ita nan a duniya kuma ya haskaka mana gaban mu da kuma gidajen mu da ita a ranar gobe kiyama Allahu ta'ala a'lam wa sallallahu wa sallim ala nabiyyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاهم إلى يوم الدين وننا شوى منين ما أنر وننسونا حنان ومشن زائيا سكا وننسونا أمتشي شو حنان إذن زن يتناوى sifa ce da Allah ta'ala ya ambaci Nabi Yahya da ita cikin suratul Maryam ya Yahya khudil kitaba biquwwatin wa atainahu al-hukma sabiyya wa hananan min ladunna wa zakatan wa kana taqiyya da haka wannan sifa ce babu laifi dan an sanya ta a matsayin suna kuma ko a mace ko a namiji amma dai sifa ce ta zo ta namiji amma shi suna ba wani gardama a cikin sa don kin haifi mace kin sa mata suna Ibrahim haka kika ga dama haka kika ga dama meye matsala a ciki wa shi suna kawai duk abinda mutum ya so ya zama sunan ɗansa matukar bai zo da wata mummunar ma'ana ba ko da ba shi ma'ana wannan ba wata matsala bane yanzu mun san meye ma'anar bello ba kawai faɗa muke yi ba to ka gani yau don haka shi suna ba wani rigima a cikin sa amma mata suna damuwa da magana sunan nan ban san me yasa ba za a iya sawa ma Hanan duk da cewa sunan mata shi sunan mata galibi yana da alamomin sa ko dai ta Ummu Marbuta irin su Aisha Fatima Khadija ko Aishatu Fatimatu Khadijatu Halimatu Suwaibatu da sauransu ko kuma ya kare da abinan me kuke ce mata Ali Maqsura kamar su Laila kamar su Salma ba Salama ba akwai Salamatu akwai kuma Salma akwai Laila irin wannan sunan ma sunayen mata ne na'am kamar sughra kubra amma ba kubratu ba akwai kubratu akwai sughratu wannan shi kuma mai abunan ne mai ta marbuta ce sannan akwai kuma alif mamduda irin su asma'u irin su hamra'u irin su shaima'u da sauransu wannan duka yana daga alamomin sunayen mata amma Hanan ka gabatar da shi to amma akan samu mu'annath majazi irin su Zainab ka gabatar da wani ita bata da wata alama daga cikin alamomin sunayen mata da aka sani wannan yace
da gaske ne wai malaman zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daidai suke da annabawan banu Isra'ila to a zamanin manzon Allah su waye malaman
sabon sa kai sabai ake ce musu ba malamai ba ai malami kan shi ne ai ina zuwa tukuna sai na gama wannan barkwancin sahabbai ake cewa kuma kamar yadda Malam Ismail yake istidraki yanzu abun ba haka yake ba abinda suke cewa su masu faɗan magana din ba cewa suka ce malaman zamanin annabi ba sallam cewa suka ce wai annabi ya ce ulama'u ummati ka anbiya ibani isra'ila malaman al'ummata wai kamar annabawan banu isra'ila suke wannan gaskiya sabo ne annabi ba zai faɗi wannan ba wannan sabo ne haramun ne faɗan wannan haramun ne faɗan wannan saboda Allah madaukakin sarki ya sanya annabawa da manzanni gaba ɗayan su mafifita akan al'ummomin su annabi a kowane zamani yake ba za ka kwatanta shi da farar hula a wani zamani ba wannan kuma cin fuskar annabawa ne la nufarriqu baina ahadin min rusulihi alƙawarin da muke karantawa alƙur'ani shine ba za mu riba ba za mu bambanta wani daga cikin manzannin Allah ba amma tsakanin su Allah ya fifita wanda ya ga dama ka wanda tilka rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd minhum man kallama Allah wa rafa'a ba'dahum darajat wannan tsakanin su kenan amma mu a gare mu shine la nufarriqu baina ahadin min rusuli ba za mu bambanta manzanni ba yana daga cikin irin bambancin da manzon Allah din ya hana yana cewa la tufaddiluni ala yunusa ibni matta kar ku fifita ni akan Yunus dan Matta Yunus dan Matta shine annabi Yunus kar ku fifita ni akan Yunus saboda an ce fasdil li hukmi rabbika wa la takun ka sahibil huti idh nada wa huwa makzum kai kai hakuri da hukuncin ubangijinka kai hakuri wa la takun ka sahibil huti kar ka zama kamar wannan ma'abocin kifin shine annabi Yunus lokacin iznada lokacin da kuma ya juyo ya kira ubangijinsa wa huwa makzum yana cikin bakin ciki da damuwa nan abin da ake cewa karka zama kamar shi shine shi da ya gajiya da wa'azi ai watsar waye ya tafi masa annabi Yunus alaihi salatu wassalam sai ya zuciya sai Allah ya jarrabe shi sakamakon zuciyar da yayi to amma wannan zuciyar da yayi ya watsar ya tafi bai sa Allah ta'ala kuma ya watsar da shi ba yana nan a annabinsa kuma Allah ya bi shi har yadda yake ya jarrafe shi kuma ya yafe masa wa zannuni iz dhahaba mughadiban fa nada fi dhulumati alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin fastajabna lahu wa najaynahu minal ghammi wa kadhalika nunjil mu'minin Allah ya nuna cewa an gama ya kira Allah ya tuba kuma ya yafe masa ya kubutar da shi kuma yana nan a matsayinsa amma dai abin da aka ce wa Rasul sallallahu alaihi wasallam kokaciyar shi ne kar yayi irin nasa in ya juya shi ma ya jefar da allunan ya gaba akan wannan ne to tunda alqur'ani ya faɗi haka shi kuma sai ya ja kunnan al'umma yace kar kuma ku ji haka wata rana ku ce na fi annabi Yunus ko kuma a same ku kuna musu kuna cewa annabuwa ne ya fi annabuwa ne babu wannan musulunci kawai a dunkule mun san annabawa hawa-hawa ne wa rafa'a ba'dahum darajat annabawa hawa-hawa ne kuma mun sani cewa fiyayye a cikin annabawa da manzanni annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amma da Allah ta'ala ya ambaci fifikon da yayi wa annabawa ba sifar sai fara ambata ba da yace me yace tilka rusulu faddalna ba'dahum ala ba'din yace minhum man kallama Allah cikin su akwai wanda Allah yayi magana Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi wa Allah magana amma wanda ya shahara da yayi wa Allah magana shine Annabi Musa don haka wannan kuskure ne ya sabawa
koyarwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cewa wai wani mutum farfula ya fi wani annabi daga cikin annabawa kawai waɗansu malamai ne na bid'a suke cutan mutane don su nuna wa mutane matsayin su don su fito da darajar su a idanuwan mutane suna tallata kansu wa mutane su tsaya su koya mutane karatu ba su yi ba sai suna tallata kansu da matsayin su sun fi son kullum a dinga faduwa ana musu jada a dinga faduwa ana musu biyayya ana ɗiban kuɗaɗe ana basu ana ɗaukan buhuna ana loda musu suna sayan makama kan gidaje da makama kan motoci da kuɗaɗen mutane da kuɗaɗen bayin Allah ba su sana'ar komai idan hukuncin kisa ya hau kan mutum aka tsare shi kafin wa'adin da za a kashe shi yayi sai ya mutu ya matsayin wannan hukuncin kisan ya sauka ko yana nan to ai ba kashe shi akai ba mutuwa yayi ko shikenan sai a barwa Allah shikenan ai inda kace ya mutu to kuma an koma lahira kenan to me zamu ce mu yanzu ai ba abin da zamu ce kuma ina an koma lahira an koma lahira kuma ai shikenan hukunci ya koma wajen Allah dan haka wannan maganar hukuncin ta ya koma wajen Allah mutum zai iya sallatar raka'a daya tak ta wutri ba tare da yin raka'a biyu na shafa'i ko raka'a biyu na nafila kafin wutrin ba to ai shafa'in shine nafilar ai babu ai wa raka'a biyun da aka ce musu shafa'in ba wai shafa'i wata sallah ce mai zaman kanta shafa'i ba shafa'in siffa ce ta raka'o'in saboda sun zo guda biyu shi yasa aka ce musu shafa'i ita kuma wannan kwaya ɗaya siffa ce ta raka'a ta zo guda ɗaya shi yasa aka ce mata wutri an fahimta amma shafa'in ai nafila ce daka ba wai bukata shine in zaka yi shafa'i sai ka kudura a ranka cewa ka daura niyyar sallar shafa'i ba a'a kawai nafila ce ai nafila ce shi sama sama yake cewa cikin hadisin Abdullahi dan Umar salatul layli masna masna idza khashiya ahadukum subha falyusalli rak'atan wahidatan tufir lahu ma qad salla sallar da dubbi dubbi ne idan ɗayan ku ji tsoron alfijir zai keto yana sallah sai raka'a ɗaya tak ta zame masa wuturin abin da ya sallata kaga nan an nuna maka da ka fahimci cewa ba wai shafa'i wata sallah ce mai zaman kanta wuturi wata sallah mai zaman kanta ba kawai yawan raka'o'i shine yin nuna shafa'i yawan raka'o'i shi yake nuna wuturi idan sun kasance masu yan uwa su ake cewa shafa'i ko da kwaya biyu ne in sun kasance mara yan uwa ko da sun fi ɗaya kwaya ɗaya misali bata da yar uwa ita ce wuturi kwaya uku a jere sun zama wuturi ba su da yan uwa ba ta hudu kwaya biyar a jere sun zama wuturi haka ake nufi almuhim in dawo kan mas'alarka ai ban amsa tambayar ba in dawo kan mas'alarka shine malamai sun yi sabani shin mutum zai iya yin raka'a ɗaya tak yayi wuturi ko kuwa sai yayi shafa'i kafin haka to mun sani cewa maganar da ake sallar da ake magana a kanta ta wuturi ita ce dai wannan raka'a ɗayar ko uku ko biyar ba sallar da ta gabace ta ba musulma da ya ce alwutru haqqun wuturi haƙƙi ne to wannan raka'a ɗayar ake magana a kai ba sallar da ta gabace ta ba Imam Malik ya ce shi kam a gare shi mutum a ce ya gabatar da mafi karanci raka'a biyu kafin ya yi raka'a ɗayan nan ya fi a kan ya yi ta ita kaɗai shi ma a wajensa idan mutum ya yi ta ita kaɗai ɗin ba za a ce ba a karɓa ba sallah ya yi ta wuturi Imamu Shafi'i ya ce ni mutum ya yi alwala ya yi raka'a ɗayan bai yi komai kafin ta ba ya fi mun akan bai yi ba don haka mutum a takaice zai iya ya yi raka'a ɗaya ta wuturi shi kenan ba sai ya yi shafa'i kafin ta ba in yi haka kuma wannan ba abin da zai hana ya samu ladansa na wuturi insha Allah ta'ala na musulma ya ce hadisin da manzon sallama ya bi ta wasu kaburbura guda biyu sai ya ba da labarin ana musu azaba sai ya ciri gamba ya tsaga ta biyu sai ya dasa a kaburburan guda biyu kowanne sai ya ce wannan tayo ya saukake musu azaba kafin ya bushe sai yake cewa wannan ya shafe shi ne shi kadai ko kuma har yanzu wannan al'ummar ma kowa zai iya zuwa kabari ya dasa gamba in ya so in ta bushe ya sake dasawa amsa anan shine to idan Allah ya sa mutum ya ji abin da yake faruwa a kabarin ya ji ana azaba to ya yanko gambar ya saka in ko bai ji ba to ba ruwan sa na malam shi shikenan ko o sai ga ana cin takardun ana sawa a cikin ruhun kabari a to wannan me yasa ake sakawa ana sakawa ne saboda al'ada ta bin al'adar mutanen wajen na bin na bisno kamar da wasu suke sa ganyen maina wasu ruhun wasu kargo wasu kuma tukwane ko kuma ana sakawa ne saboda wannan manufar gaskiya ban tsammani a saboda wannan manufar ne almuhim ya isa ayi hakuri wato idan saboda wannan manufar ne to kaga ai ba ya saba wa yadda hadisin yake ya saba gaskiya saboda ai mu ba ma iya sanin me yake faruwa a cikin kabari balle mu ce wannan za a masa azaba ko wannan ba za a masa ko tare ake yi in za a yi masa azaba sai ta tare kaga ne su ma kuma da ya saka cewa ce kafin ta bushe yau su kuma shimfidawa suke a ciki shi caka waye akan kabarin su kuma shimfidawa suke a ciki akan itace kafin a busne wannan ba wannan kuskure wannan ita ce manufar kuskure ne kuma sannan ba dibino ya saka ba shi ba tankar dibino ya saka ba a wannan gamba ce ko kaba na'am kafin can waje kafin waje nan ka rade kana daga nan malam bashir kai magana okay to kai to ka gana wajen shi kuma ya taho ya kwata da karfi ci gaba ba komai na baka ka ci halal bismillah bariya bane bariya bane ita akwai bambanci ka baiwa mutum zakka sai yazo ya maka godiya sai ka ji dadi wannan bariya bane ka baiwa mutum zakka dan yayi maka godiya shine riya ita rigayen aikin ne ko ta rigayi aikin ko ta cakuɗa a cikin aikin kafin mutum ya yi wannan manufar ita ce a ransa ko lokacin da yake yi wannan manufar ita ce a ransa amma bayan ya idar yanzu da a ce mutum zai yi azumi ya kammala azuminsa ya sha ruwa sai bayan ya sha ruwa sai makwabcinsa suna gaisawa sai ce kai kakan kaji dadin ka wallahi ni ina jin dadin yadda kake yin azumin nan da zan samu dama ni ma dinga azumin nan kaza 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 kai gaskiya kai bawan Allah ne sai yaji farin cikin wannan yabon da aka masa bariye bane ai ba dan shi yayi azumi ba ba dan shi yayi azumi ba haka wannan ya yabe shi ne bayan ibada wannan kuma wani sahabi yake cewa ya ma aikin Allah dayan mu zai dinga aiki har mutane su zo suna fada suna yabon sa me matsayin wannan musulma yace wannan albishir ne tun anan gidan duniya mummune suka yi maka cewa Allah ya yarda aikin ka alqur'ani yace qul i'malu fatayra Allahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun yi aiki Allah da manzansa da mummune za su ga aikin ku kenan mu'mini yana aikin sa yana nufin Allah a cikin nufin Allah Allah zai nuna aikin sa sosai ma Allah zai nuna aikin ka a cikin nufin Allah wannan ba aibu bane kai kana ta aikin ka Allah kake nufi mumune kuma suna ta yabon ka akan aikin da kake yi suna jin dadi kuma yabon yana dawowa kunnen ka kana ji amma wannan bai taba niyyar ka ba
bai taba ikhlasin ka ba wannan ka zama jarumi ka zama jarumi eh
malam na kamar kisan kai na'am tambaya biyu ne a cikin daya shin mace idan ta kisan kai ita ma tana kafarar azumi 60 kamar da namiji yake yi amsa shine eh shari'a ba ta bambanta mace da namiji ba haka in ta kama kisafi ne yadda za a kashe namiji haka za a kashe ta tambaya ta biyu to shi azumin kafara ba a tsallake ita kuma mace tana tsallake a wata yaya kenan za ta yi amsa shine a haka za ta yi idan jini ya zo mata sai ta tsaya da azumi idan ya dauke sai ta dora duk mai azumin kafara idan laruri ya ratso cikin azuminsa to zai ake azumin saboda wannan larurin in larurin ya kau to sai ya dora azumin ba zai koma baya ba rashin lafiya ya zo masa abinan haila ta zo mata haifuwa ta zo mata ko bari ya zo mata nifasi ya zo ko kuma ya zo shi ranar sallah an hana azumin ranar sallah to duka wannan za a tsallake in ya wuce sai a dora kawai eh amma da gangan mutum ya zaba kansa hutu ya abin ya ajiye wannan shine ba a yadda ba na'am nazo alaikum assalam okay afwan To shi ne abin da na faɗa shi ne mutum yana yi ne gwargwadon mai wato gwargwadon damar da yake da ita yana magana akan dangane da tsayuwa don girmamawa malaman makaranta mutum da ya shiga aji sai yara su tashi good morning sa irin yadda muke yi da har yanzu ana yi ko okay to sai su tashi sai su yi wannan abin din to wadda duk asali tarbiyyar ce ta da aka yi din to wannan meye matsayinsa wannan shine ni a fahimta ta shine wannan malami yana da damar da zai hana ko da bai iya yayi tasiri a makarantar gaba daya ya zama doka an hana ba saboda ai ba rubutaccen doka bace ya kamata mu rika sanin haka fa mu zama mu kafa duk dinga kafa cewa wayayyu a kasan nan babu wani abu da yake zama laifi sai abin da doka ta kira shi laifi ba wani abin da yake zama tilas abi sai abin da doka ta rubuta tilas abi wannan waɗansu abubuwa ne kawai da aka shigo da su ta saman kwano ba ta cikin doka da haka yau da za ka ce wa yara in na shigo ku daina tashi in na yi muku sallama ku amsa shi kenan idan hidimarsa ya ce maka to don me za ka hana tashi a tsaya sai ka tambaye shi kundin da ya ce su tashi su tsaya su gaishe ka ya kawo maka kundi kwarai an gane ko to haka ne abun yake kuma dole za a dinga wato yanayin wani lokacin yanzu ni ana tashi mun a tsaya gaya muku wani suru na kai wurin da ake tashi mun a tsaya tu za a tashi a tsaya ina yin magana zan yi magana ina nunawa da hannu a zauna amma wasu zauna wasu ba za su zauna ba kuma ba yadda ka iya da ka miƙe za a miƙe da ka fito za a tashi ka ce a bari wasu za su yi wasu ba za su yi ba almuhim shine ka yi ƙoƙari ya zama da cewa baka bukatar wannan abu kar ka yadda ya zama daga cikin bukatarka kar ka yadda ya hura maka kai ya zama wani abu ne da kake so kai ma shikenan ka zama kai wani ne kai ba kowa bane kar ma shi dan ya tuce ka kai ba kowa bane to wannan shine dan abin da mutum ya kamata ya amfani da shi duk dama da kake da ita kai amfani da ita wajen ka ga cewa kai riko
da abin da ya kamace ka, ka watsar da abin da ka san cewa bai kamace ka ba, haƙƙin ka bane. Na Annabi Isa ba, ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq, abin da ba haƙƙi na bane, na san ba haƙƙi na bane, ba haƙƙi na bane, haƙƙin Allah ne. Allahu a'lam. Na to lokacin mu ya tafi sosai fa. Na tabbas muna cikin su ma insha Allah. To ganin Allah subhanahu wa ta'ala wuri-wuri ne, lokaci-lokaci ne, yanayi-yanayi ne. Yana maga tambaya ne akan ganin Allah. To a ganin Allah kam a ina ne? A fafajiyar hisabi ne? Ya karanto wa ja'a rabbuka wal malaku saffan saffa? Ko kuwa a aljanna ne ko a ina ne? Kace ganin Allah wuri-wuri ne, hali-hali ne, yanayi-yanayi ne. Alkiyama da kake ganinta lokaci ne mai tsawo kuma daban-daban. Yanayinta kuma yana bambanta, yana canzawa. A lokacin hisabi Ubangiji Ta'ala zai zo don raba hukunci tsakanin bayinsa. Mala'iku za su duro sahu-sahu kamar da Al-Qur'ani ya faɗa, wa ja'a rabbuka wal malaku saffan saffa. Sahu-sahu, mulki ya sauka. A lokacin da Ubangiji Ta'ala ya zo don raba hukunci tsakanin bayi, Allah maɗaukakin sarki zai horewa mumunai ganinsa, zai kuma haramta wa kafirai ganinsa. Shine wujuhun yawma idhin nadhira ila rabbiha, wujuhun yawma idhin nadhira ila rabbiha nadhira. Wasu fuskoki a wannan rana suna haske, suna kallon Ubangijinsu. Wa wujuhun yawma idhin basira, wasu fuskokin kuma a wannan ranar suna turɓune. Me yasa? Kalla innahum an rabbihim yawma idhin lamahjubun, ranar an musu hijabi daga ganin Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Allah ya tsare mu daga hijabi daga ganinsa. Da haka wannan ya nuna a farfajiyar hisabi akwai masu ganin Allah subhanahu wa ta'ala ko da ba za su gan shi ba. To amma wannan ganin gani ne a wani yanayi. Sannan akwai ganin Allah maɗaukakin sarki kuma da ‘yan aljanna za su gan shi, wannan kuma gani ne na musamman. Ya fi wancan daɗi, ya fi wancan ni’ima, ya fi wancan dukkan falala wadda sai sun shirya, sai an kintsa su, kuma sai an shelanta musu cewa za a ga Allah. Don haka lallai ganin Allah subhanahu wa ta'ala ya tabbata a mataki daban-daban ranar gobe kiyama. Muna roƙon Ubangiji Ta'ala ya sanya mu cikin masu ganinsa a kowane irin mataki na ranar gobe kiyama, domin ganin Allah yana daga cikin alamomin alkhairai tattare da bawa a ranar alkiyama. Allahu a'lam. Wa salli Allahumma sallim ala nabiyyi karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka Allahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.